This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. A washar ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya saka ban jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanya wa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya. Ya kudir aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yaɗa bidalin a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kuliya.
An kawo ta shi a wata a gidanmu ta kwanan 14-15 wata kotun da ta kawo ta nemi tana son takarba ba.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kotu safiyar Talata. Yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustafa Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da ƙasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falasɗinawa miliyan 1,500 suka fake a gwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata ɓarna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taɓa jiragen a wani ƙoƙari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi ya fi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby ma, inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby ma yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanya wa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tuni dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny dai na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin majalisar dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israel da Taiwan, yayin da 'yan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
an jima kada murin za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tambin giwa wato jihar Kano a Najeriya inda ofishin babban mai shari'a jihar ya kuduri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babban kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya murja kunya kamar dai da za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilin mu Muhammad Ibrahim Kuriya aika mana daga Kano
A ranar Talata makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'a musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yada zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani da daga cikin laifukan da ake hukumar murja kunya da aikatawa wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar talatan nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata to amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya al'amarin da ya tada kura a tsakanin al'umma sai dai misbahu lawan kofar nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da jarin hali ta Najeriya da shan jihar Kano na cewa
mun ba mu da ita karshen mako mun ba da ita a ranar alhamis wanda a ranar alhamis zai kama 15 ga wata an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta tana mai tana son ta karba bata saboda haka muka danka mata kaga mu ajiya ce gare mu
yanzu menene masaniyar ku dangane da inda murja take
to mu dai mun ba da ita murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantansu misali amma da a ce hukunci aka yi mata to da murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda zamu aje ta
wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikin sa amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu dan ci ya musanta
ba shakka tana cikin gidan garin hali amma a cikin wannan sai kuma dan suka yi petition a wata security agency din so su kuma suna bincike kaida ida wannan ana bincike ko wata ko mutum na cikin gidan hali ko ina aka yi ce shi ko a neme shi amma kamar natan ka tana cikin gidan hali ba za a zo kai tsaye su ce mata a basu ita ba dole sai sun koma ta hannun kotu da ta ba wai sakin ta aka yi haka ba
me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin yan siyasa wala Allah jami'an gwamnati
shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga gwamnati saboda akwai yan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin tenti tuna abin na kotu wannan ba gwamnati a ciki
kamar kwamishina na cewa ko misƙalin zargin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja
gwamnati sha'awa ta shine cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a ba
amma dai ta damu da zargin murja kenan
a wai da ku
daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belinsa da lauyoyi suka gabatar ma kotu baba jibo ibrahim shine kwakakin kotunan kano
to wannan shine abin da muke so mu gano shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa idan babu to kuma ya sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabtar da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa
daga karfe 9 na safiyar yau talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da dudani Mahmud Ibrahim Kuri muryar Amurka daga Kano Nigeria
to madalla an gaida Mahmud Ibrahim Kuri masaro ana tare ne da sashen Hassan muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook Twitter da Instagram yanzu ga Maryam ta sake shigowa da cigaban labaran duniya
A jamhuriyar Niger kungiyar alƙalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karɓar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar ƙasar kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda wakilin muryar Amurka Salamu Mana Barma na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
da yake jaddada aniyar yaƙi da mahaddama dukiyar ƙasa jimkadan bayan wata ganawa da Janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kaskasi din da ƴan ƙasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kaskasi a hannun Kwaldef, ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
Orientant de faire tout pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir récupérer ces dossiers et les traiter.
Waɗannan kalamai ba su yi wa kungiyar alƙalai ta saman daɗi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin haɗa rikici a tsakanin ɓangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a kungiyar Saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana ɗauke da haɗurra masu yawa dangantaka da abin da ya shahi bangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da hadarin ta sa bangaren shari'a da bangaren zartarwa su gale hinjuna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a kasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin kasa da kasa, a cewar Saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na kasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation de pouvoir a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laifin da ake tuhuma shari'a ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Kwaldef bai cewa za su amsu dosai daga gaban shari'a su zo su mai da wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci ƴaƴanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsayi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na Jamhuriyar Nijar General Abdulrahman Chiani ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta Yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma yace suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin General Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, za ka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta. Fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangantaka tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, General Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
Kun ka ɗauki Tinubu, dai ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakana ga Allah ba ya san ɗan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya dibi, sai ya gallaza mu Niger, ya bi umurnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna idan ya karaga shi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun je ta bakin shi shugaban Nijar ɗin. To su ɗan Nijar ɗin me suke cewa game da fitar Nijar daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaban ƙungiyar farafula wadda ake cema Forum for Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da yanka diba wadon kasa sheguda uku, wato du chicken kasa eko wa du chicken kasa shansede ya wo sune baya gatatele aziki. Don haka yau su da abaya din su ce sun yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da aka yi na neman cigaban kasashen su da yau, wato mai da kasashen su baya ne. Idan ka diba waɗannan kasashe banda suna samun baya, yau suna da matsalolin tsaron kasa, suna da matsaloli da makwabtansu da dama. Idan ka ɗauka musamman Nijar, wato idan ta yi ta sai da yawo, bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alje nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan to su waɗannan kasashe Niger Mali da Burkina ba su da tekun Mali ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai don haka tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa kasar mu wani ƙaimi ya ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su jin matsala babba
haka ne to magana fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da duba kuma ga dandano
wanga mataki da aka dauka ni ga dawo gani wa'anga hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda gashi a nan ita da Faransa ambasar cikin Faransa yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su kinan an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure ko kun kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka tsinci kan mu ciki kinan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba musu yin nishar bane ba duk dan ta adda daga mai duburi sai sai take bi su ba mai babu dani zan shiga kace kike kina ne na babu shi wani kai shi gaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka ai za ka hidda suka ce ha faranti zo ka kai mun don soje bakin goda Niger dan tattale min ka ta ta an ko daga Jos kusa kuwa kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya Najeriya president kin Najeriya president kin sai da yawo abun da yayi da sunan sai da yawo a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abun da Najeriya ba tattalin arziki wai ta kasan da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani
kane yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau wace wakilin mu na birnin Yamai Sule Mumudu Barma ya shirya mana tsakanin wasu gegen yan siyasa guda biyu wanda kowannen su ya taba tsaya har takar shugaban kasa na Niger din ina muku magana Alhaji Tahiru Gimba da kuma Intini Kar Alasan a wannan tattaunawa ta yau shi Tahiru Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wace wasu tsofaffin shugabannin kasashen Amurka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta
ita Syria wuce da gani su ne sun ga ruwan su kara a cikin wannan aka kawo ta ya kuma ga wani da kashi na shi to na shi wannan haka dan mun sai ta mai ba liya hawa gidan shi Syria wuce da ya kuma ga wani Lagos an kawo ta inda sun san ke
ana da mutum da 75
shi ma general ne mai ruwan mulki kwai ku sai ku ji da tana kan nan tana kan nan Niger la misala yana general na wato da ta dan Burkina mun sai Traore yana general
na Mali
na Mali kin ku da bai da bai ne un taya
mutum
kullun ne shi ma a un taya kullun ne da yi mulki shi ma ya ni Burkina to an kan dai ba wa an ka tambaya wani wai mutane shi ne yake tai wa an ka tambaya an ka kawai ko so ni ne su goje mu ji gole da su daga kan kasa ko ya zai yi shi ba zan
amma suna cewa kamar da mu sauri tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin sojoji su ba
abin ya jama'a general ne da to goshi ba gwamnatin da president da nan to idan ra ne mu gara take take wa an ka tambaya referendum ina ne an ka yi shi an ka ce wani ku kasa al'ummar Niger da wani Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za a kawo ECOWAS da su zan ba to abin da ya samu shi fi da so ne su masu gaji sun ka samu kasa da uku kuma sai masu gaji uku su zo su zo su bi da ku za mu planning ita tana arziki na gaskiya yau ba ka san inda aka kuma kudin ka ba baka san inda aka zancen sai da wayin ka ji ba faransanci community economic da ne ta lafin da wasu to ina ekonomi ne an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya ba
amma har yanzu ayan kasashen nan ba su fita daga IMF ba dake kula da harkokin
su tana zuwa dole kuma ta zo dan in baka da yanci kana da mutum baka da abin gona kida iya ne bin gaba ka ja mota ne baka da birkin da baka da ko biya ga kana nan da rubuta ne kana dole ba zai yi ba
kuma in za mu samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu cikin wannan matsayin da muke ciki kanyi da muke ciki shekara 50 plus ke fanyi kusa 50 ne ko ƙan Nijeriya da ƙan Nijeriya ba mai rabar su
president an tuni kar wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar ko kuma koma baya
wallahi ni dai ci gaban da zai kawo wa sisi billahi ban gan shi ba ina ga koma bayan da zai kawo saboda menene koma bayan da zai kawo na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali Niger da Burkina Faso Mali kallon mu ne Burkina Faso kallon mu ne Nigeria kallon mu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce har da su kwatanci kwarta sauran su duka duka al'umma guda ce duka mu ɗan Afrika ne kuma ce ni kai duk kowa wanga shugabannin da kafa guda uku sojan ga suka amshi mulki da karfi da suka zo dukan su cewa suka yi Afrika ko kuma da suke ta Afrika har suna alfahari da Thomas Sankara suna alfahari da Gaddafi suna alfahari da Lumumba a duk in suka diba wanda ya kan na sai dawo sun ci amana waɗannan mutane ne kuma sun ci amana waɗanda suka kirkira sai dawo saboda waɗanda suka kirkira sai dawo da suka yi shi dogon nazarin ya suka yi na a tsakanin
afi amma kuma yana magana da samun yancin kai hujjar da aka bada kenan
samar da yancin kai ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France France an kore ta daga nan ko an kore France shike duka muka zo muka yi kowa labusan ne an kore France France ta tafiyarta kuma dan France ta tafiyarta sai mu komo mu tsakanin mu ci juna ji ba inda da zai kawo wannan abu na fada ma waɗanga kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai dai kasa 12 watakila akwai ɗan Nijar ba ka rasa dai miliyan 4 cikin waɗannan kasashe shi Tahiru Najo ya ce a ɗan Nijar su dawo su zo su jirgi kafin da shi zuwa Tahiru Girma ne maka ba adalci kuma Najeriya ce babu wani problem tsakanin mu da Najeriya presidentin sai dawo ne abun da ya yi da sunan sai dai kuna tunani lokacin isu da aka yi kudeta na Mali inda ce duka yana president a nagar sai sai dai ya tashi cikin mataki ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kutumta mu al'ummar su da a matsayin shi na shugaban sai dai ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban mu a Najeriya ba illa da wanga abu zai kawo mana ka ga na farko dai kasashen nan mutanen da mu ba za su yi dadin zama cikin su ba sai an sake tsari kafin wannan ta sai da yawo ita take ba mu incin mu tai ko ina yanzu babu zancen ta
a matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki
to mun ji Allah bai matakin nan
mun ga haka ce haka ma
ba mu da a shi ne ga mu ba mu fata wannan matakin ya yi tasiri saboda ni ce ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba dinna yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayi yaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta zafi saman tattalin arzikin ka kasan da mu ko hatsi ba mu yi nan Nijar daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani ko da wannan fara ba mu yanzu francis kimo da benin wannan da aka like ka san yan nijar nawa suka yi asara ka san yan nijar nawa suka talauke ka san kai akwai yan nijar da suka yi komandikin kaya sun ma yaye ka san ko nan banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajensu kuma wai togo mu daga togo za a ɗauko mana abinci sai an biyo burkina kannan a iso goshen mu to di ba wanga mataki da aka ɗauka ni ga nawa gani wa'anga hukunta na Nijar an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lafiya nan ita da Faransa ambasadokin Faransa yana can ya kafa hanta shekarun jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekarun jiya ne suna sallah ana ta kuwa ya kafa hel Nijar ta kore ta Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su mun yi kirta kunkumi kuma waɗanda kasashe duka Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba Burkina lokaci ya kai bai son sabka to mu Nijar ko lokaci ba mu hidda ba na transition kina an ka zo an ka tunguma mu cikin nan ga kuskure kukun kuskure ne wanga babban matsala ce muka sa mu ta kunci kan mu ciki kenan mu wanga sojawan
wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin nishar bane ba
president ta yi ba maganar nan ta sai da yawo akwai gara kuka bakin alƙalin ya riga ya bushe
ayyan kago ya kwanta zan yi ce amma ragon nan ya tashi
ba ta cikin sidiya shine alheri ga kasan mu shine alheri ga kasashen ganan ku
ko babu wata maganar gyara
ba mu amana tsayin abin da ne yanzu a yi ga alheri ga ego ga alheri ga sidiya a tattauna gyara gyaran da za mu yi na fawon goda wanga in ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa saki da ne ruwa da dai saki in ka bani visa ya sa maka visa mun babu visa mun yi shaka
don ana cewa kasashen nan na AS su ne mafi talauci a duka gaba daya kasashen
hadin mulaya ne ake fadi babu wanda ke da Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa yi da talabi ga man fetur ya hidi wane ne hidi wane ne ba kali albashi kowa ya san gina ramu aiki yana fita abin da turuwa ta aji a dauka a dafa a dafa a ci kinan alheri gari in muna son gobe mu sai cikin kasashe masu wani haske na duniya dole hitan mu kuma dole mu haɗa ƙarfin mu ba wai zan ce ya 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 wani dan wani alaka ya ce a an ga tabbata da ta'addanci
yaki da ta'addanci
ta'addanci Najeriya ai ta'addanci amma mai Najeriya duk arewa Najeriya babu inda zaka kai noma yanzu babu mai gonan ka tai babu kuma ba mun zaka da kai kiwo ba mun zaka da kai noma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma state 20 ne bis 36 kenan ya yan kanin nan gaba duk dan ta adda daga mai duburi sai kiri sun ma mai babu dajin zaka shiga ka take kiri kin Najeriya babu shi wani kai shi gaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai zaka kinda ta kake ce ha faranti zo ka kai mun da soje bakin godan Nigeria da tattalin ni ta al'umma daga Jos ku zakwa kowa ya sani daga sakkwato dajin kawai su suka zuwa da mashin-mashin su biyo tabbabin da sami da yin yanki musulmani
ya can dama akwai rundunar haɗin gwiwa Niger, Nigeria, Chad da Cameroon
ta yi da sojojin da jihar gobe suna ga kula da bodar Niger da Nigeria
kuma da to bani mu jaburki anan sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kai mu rana wato daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce tafi dandana kudarta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki da ke tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na so mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da Intini Karalasan da kuma musamman shi wakilin namu Usule Mumuni Barma da ya hada mana wannan muhawara a madadin su Ali Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
to madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice to a takaice sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni ke nan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza to baki daya anan muka kawo ga karshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta tayar gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Albiri Abdu da Dadi Balawe da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin Hawa Sharif ke muku fata alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima